الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد: ومن يتوب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضحوا ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن سيف صحه أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وانا شيني كراتم لا أشرين دا الشدة لازم انشي دا الشدة دا بيرني لازم تنجي أني أكفار سامن كولي سو نا كاو أزوتي أتاتي وشا ترى مكي أو انشان زنقون شا تقص مكي نجي نيم مشيني أشرين da hudu ko na dazu kuma shine 25 yau yanzu kuma shine na 26 a yau litinin 20 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma yake daidai da 11 ga watan 9 miladiya ta 2017 a wannan darussa na a cikin alfiyatul hadith ta al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah. Malaiki cewa wa man yatub an fisqihi falyuqbali aw kadhib alhadith fa ibn hanbali was-sayrafi wal-humaydi abaw qabulahu mu'abbadan thumma na'aw an kulli ma min qabli dha rawahu wan-nawawi kull dha abahu. Nan yana magana akan hukuncin wanda yake da fasiki ne ya tuba. Fasiki ne an riga an yi masa hukunci da fasikanci, daga baya tuba, to yaya hukuncin tubansa? Za a karbi tubansa, a karbi hadisansa, ko za a karbi tubansa? Na farko, abin da ya kamata mu fahimta cewa dukkan wani laifi da mutum zai wa Allah subhanahu wata'ala, idan ya nemi tuba, ya tuba, ya nemi yafiyarsa, ya nemi afwa a wajensa Ubangiji, yana yafe ma bawansa kowane irin laifi, mutukar dai bawa zai tuba. Matuƙar bawa zai tuba, ya kyautata niyyarsa, ya kyautata komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai yafe masa. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. To amma anan suna maganar wanda ya tuba, malaman hadisi za su karbi, za su ci gaba da mu'amala da shi a matsayin yanzu ya dawo mutumin kirki, ko ku a'a ba su cigaba da mu'amala da shi ba. Wannan tuba tsakaninsa da Allah, wannan babu wanda ya isa ya shiga tsakaninsa da Allah, kamar yadda wannan mai ilimi ya cewa mutumin da ya kashe rai 99 ya cike da na 100 ce man yahulu bainaka wa baina wa baina tauba, waye zai shiga tsakaninka da tuba. Amma wannan tsakanin su da shi su malaman hadisi za su ci gaba da mu'amala sa da shi a matsayin yanzu tunda ya tuba a ci gaba da karba hadisin sa ko ba za su karba da karban hadisin sa ba. Shine nan yake fadar hukuncin wannan, yace wa man yatubu an fisqihi falyuqbali, wanda yake da fasiki ya tuba to a karbi hadisin sa, a karba hadisin sa a ci gaba da aiki da abin da ya ruwaito, mutukar ya tuba ya bar abin da yake, da yana shan giya ya daina, da barawo ne ya daina, ci gaba da mu'amala da shi, fasikanci yake ya daina. Fudail ibn Iyad kafin ya zama Fudail ibn Iyad fashi suke yi, amma daga baya ya zama cikin waɗanda suka fi kowa ibada a cikin wannan al'umma, ya zama cikin wanda suka fi kowa tsoron Allah, walittaka ta gaske su ne su Fudail ibn Iyad, wanda da can kafin haka ba mutumin kirki ba ne. Al-Mahdi na Ahlus Sunnah, ba Mahdi na Shi'a ba, Al-Mahdi na Ahlus Sunnah ya zo a cikin ruwaya tabbatacciya cewa yuslihuhu Allahu fi layla, a dare ɗaya Allah zai gyara shi. Kalmar yuslihuhu Allahu fi layla tana nufin zai tasowa ba wanda ake yabo ba, zai taso haka ana masa gani-gani kuma yana wasu abubuwa da ba masu kyau ba, lokaci ɗaya sai Allah ya gyara shi sai ya zama kuma shine mahdi hadhihi al-umma. To haka mutum ya yi laifi ya tuba, wannan Allah yana karɓar tuban, za ka in mutum ya aikata fasikanci sai ya zawo ya tuba ya gyara halayensa, inna Allah ya firu zunuba jami'a. Shi ne ya sa ya ce falyuqbali, hukuncinsa za a karɓi, hadisinsa kuma za a aiki da hadisinsa. Aw kadhibil hadisi, ko kuma ya tuba daga yin wa annabi ƙarya, wato shi laifinsa a da an kama shi da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, sai kuma ya tuba ya ce ya tuba ya yi nadama ya san ya yi babban laifi ya yi babban kuskure ba zai sake ba, to shi za a karɓa. Kun ga ya raba mas'alar biyu, akwai wanda fasikancinsa na aikata ma'asi ne, akwai wanda fasikancinsa shi kuma na yi wa annabi ƙarya ne, to shi wannan da yake aikata ma'asi a tsoron saban Allah sai ya ce falyuqbali, wannan a karɓe shi. Aw kadhibil hadisi, aw man yatub an kadhibil hadisi, wanda kuma ya tuba ya daina ƙarya fa, ya daina wa annabi ƙarya. Fa ibn Hanbal wa Sayrafi wal Humaydi abaw qabulahu mu'abbadan, to cikin malamai akwai ibn Hanbal shine Ahmad ibn Hanbal, wa Sayrafi shine Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah Sayrafi, irin cikin manyan malaman Shafi'iyya cikin malaman ƙarni na hudu ya rasu shijira 330. Wal-Humaydi shine Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi, babban almajirin Imam Shafi'i, kuma ɗaya daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari, wanda da shi al-Imam al-Bukhari ya buɗe littafinsa al-Jami', shine hadisin farko ta Al-Humaydi ya ruwaito shine hadisin Innama al-A'malu binniyat, ya rasu shigarar hijira 230. To waɗannan da ya zana waɗannan jimajiman malamai, Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, wanda ya rasu hijira 241, was-Sayrafi shi ne Abubakar Muhammad Ibn Abdullah as-Sayrafi, sai Al-Humaydi Abubakar Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi, abau ƙabulahu, sun ce ba su karɓarsa ba, inda ya ƙarya ya yi wa annabi a baya, aka same shi da laifi, aka same shi ya taɓe wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, to ko ya zo ya ce mana ya tuba wanda tsakaninsa da Allah, amma mu ba za mu karɓe shi ba, mu'abbadan har abada. Thumma na'u an kulli ma min qabli za rawahu, sannan suka nesanta kansu daga dukkan wani abin da ya ruwaito bayan wato min qabli za, kafin ma laifin, kafin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, kafin a same shi da laifin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, yayi wasu ruwayoyi sannan aka kama shi da laifin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, to waɗancan ruwayoyin da yayi kafin a kama shi da laifi shi ma suka ce duk mu nesanta kanmu da su, ba za a ce ai waɗancan ruwayoyin yayi su kafin ya tabbata maƙaryaci ba, wanda ya bayan ya tabbata maƙaryaci su ne ba za mu karɓa ba, a'a sun ce hatta hadisansa da ya ruwaito kafin hukuncin ya zama makaryaci din ba su karba ba saboda me saboda suna cewa ahadar al'adar ubangiji la yafdahu fil marrah al-ula ba a karan farko mutun yake kunyata ba wato aka same shi yayi laifi to ba shine na farko ba kafin sa yayi saboda haka ba za mu ce wannan da muka kama shi da shi shine na farko ba dan haka abinda yayi gabanin wannan shikenan mu karba ba za mu ce haka ba saboda haka za mu tuhumi hatta wadancan na baya ma akwai yiwuwar yayi wannan ƙarya a cikin su saboda haka suka ce ba za su karba ba والنووي كل ذا أباه أما الإمام النووي يحيى بن شرف الدين النووي كل ذا دك ونن رأي قدابي نتشي وابا ذا قليا إن يتوب ذا أكرب إيشي بس أن الرواي ويندي كافي أكاما شير قليا بذا أكرب أبا شيني كل ذا أباه أتشي شي بيد دبا ياتي إدن متنينا بيوا أنب قليا aka same shi da wannan laifi daga baya tuba muka yadda tuban sa na gaskiya ne to ya kamata a ci gaba da karbar hadisin sa sannan kuma abinda ya ruwaita kafin a kama shi da ƙarya shi ma ya kamata a karba wannan ra'ayin Imam an-Nawawi kenan yana ganin cewa a musulunci ai babu wani laifi da za a ce mutun yayi shi kuma ya ci gaba da zama a mai laifi ai ta masa mu'amalar mai laifi a musulunci babu wannan ya saba wa usul saboda haka a yadda da sihhatu taubatihi ba'da al-kadhib akar kuma qabul riwayati ba'daha matukar dai tuban da yayi tuba ne na gaskiya ba mu ga alamun cewa yaudara ce ba in mun ga alamun yaudara ce wannan zamu ki yarda da shi amma idan har mun gaskata tuban sa to shi Imam an-Nawawi yana cewa mu karba dan yana cewa a cikin sharhin da yau muslim yana cewa maganar a ce wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba za a karbi riwayarsa ba bayan tuban sa yace ba mu samu wani asali wani abu da yake da kama da shi a cikin shari'a ba wanda ya kama da wannan mutun ya tuba kuma a ci gaba da masa mu'amala ta mara kyau Imam Suyuti cikin sharhin abin da kamar yadda yake faɗa anan yake cewa wa ma ra'ahu al-awwaluna arjahu ra'ayin malamai na farko shi ya fi rinjaye suwaye na farko shine Ibn Hanbal wa Sayrafi wal Humayri da suka ce kawai wannan mutun tsakaninsa da Allah ya je ya tuba amma dai mu za mu ci gaba da yanke alaƙa ta diplomasiya da shi ba ci gaba da hulɗa da shi ba na'a Suyuti yake cewa wannan ra'ayin nasu arjahu ya fi ƙarfi ya fi rinjaye ce daliluhu fi sharhina muwaddahu mun yi faɗi dalilin wannan ra'ayin nasu a cikin sharhin da muka yi mun yi bayaninsa filla-filla sharhinsa shi ne تدريب الراوي شرح ديوة تقريب النواوي تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي أتشكي ياكاو دليل أرجحية ميسا يتشي وان الرأي نبي شيئ في زمان دي دي يتشي مقرر شي ويا سابع وقوائد يتشي باحك بني الشريعة أكوئرون وانا دو من الفقهاء سنفة أباب اللئاني شي وإدن مزنا شي توبا كما tubarsa ta yi kyau to ba zai kuma koma muhsan ba zai taɓa dawowa muhsan ba ma'ana da wani zai zo ya masa ƙazafi da zina ba za a yi masa haddi ba an gane ce ya zama ya amma ya tuba ce to wannan tuba tashi duk da ya tuba la yuhaddu qazifuhu li'annahu la yakunu muhsan sannan ana haddin wanda ya zama muhsan ne qazful muhsanat wanda shi bai zai koma muhsan ba tunda da ya taba yin wannan to mutuncin sa ya riga ya samu matsala tunda mutuncin shi ya samu matsala koda wani zai zo ya masa kasafi to ba za a yi masa haddin kasafi ba saboda waccan matsala da ya riga ya samu kace to wannan yayi daidai da fuqaha sun faɗi wannan ababil li'ani kace to wannan yayi daidai da shi wannan al-kadhib wanda ya annabi ƙarya kuma daga baya tuba cewa shi ma ba za a karbi ba za a karbi riwayarsa ba a hakanan sun faɗi cewa da za a yi ma wani kazafi da zina an masa kazafi ana neman wanda yayi masa kazafin ayi masa haddi sai kuma yaje zinar an gane da can bai yi ba ba a same shi da laifin ba sai wani yazo masa kazafi ya masa yarfi sai yake neman a kama wancan ko an kama shi ma ana kokarin dai a shishirya ayi masa haddi sai kuma yaje tafka lalata to suka ce to wancan sai a sake shi kamma a ce za a taba shi suka ce saboda al'adar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta gudana cewa ba a samun mutum ya kunyata a karan farko saboda tunda har aka kama shi yanzu da dan can din yayi shi yasa ma wannan ya fara magana an gane suka ce to wannan shi yake nuna idan ya yi ƙarya in ji suyudi ya ce to wannan ya nuna idan mai wani yayin annabi ƙarya aka kama shi to ba lalle ne ita ce ta farko ba a baya ma ya shayi kai dai ba a gano shi ba sai yanzu tunda ko akwai tuhumar a baya ma ya ki to kar a karbi hadisan sa ma na baya kaga wanda yayi daidai da maganganun su Imam Ahmad da suka faɗa a cikin cewa ba za a karbi ruwayarsa ba wannan shine abin da Suyudi ya kawo a cikin at-tadrib tadribur rawi cewa man nafa ma anhu yurwa fal asah isqatuhu lakin bi far'in ma qadah ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه وأن تأتي مسألة الأصل وتؤشيخ يكذب التلميذ لذلك يجي حديثي لجمال منسى يجي هنا فدا سيأكد أكتم بمال منسى لذلك آدليني malamin ma adali ne dukkan su mutanen kirki ne an riga an yabe su sai dai yaji hadisi sai dalibin yaji hadisi daga malamin sa da yaje yana fada aka je aka tambaye malamin sai yace ni san ban fada ba ko yace ƙarya yake mu ba gaskiya ya fada ba ya ƙaryata shi ya kore abin da yake cewa gun sa yaji to na ita ce mas'alar takzibu shaykh tilmizahu ko takzibu al-asl al-far' nan ana maganar idan dukan su adalai ne in dukan su adalai ne malamin adali ne mun yadda da shi dalibin ma adali ne ba a da matsala da shi an yadda mutum ne mai gaskiya mai amana mai tsoron Allah sai ya ka hadisi yace malami na ya ce min kaza shi kuma ya rawaito daga kaza har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tuntubi malamin sai yace shi gaskiya wannan abin da aka faɗa shi gaskiya ba bai faɗa ba to shine ya kawo ce wa man nafa ma anhu yurwa mutumin da ya kore abin da ake ruwaitowa daga wajensa ana ruwaito wani hadisi daga wansa sai ya zo ya kore abin nafa ma'ana ya kore cewa shi bai faɗa ba ƙarya aka yi masa fal asahu isqatuhu to magana mafi inganci shine a haƙura da hadisin tunda ya kore ya ƙaryata sai a haƙura da hadisin lakin bi far'in ma qadah amma wannan korewar da yi ko ƙaryata wadda ba za ta soki dalibin ba ba ta zama suka ga dalibin ba a rika kallon dalibin a matsayin makaryaci daga lokacin saboda me saboda daman mu a wajen mu ai adali ne adalcin sa ya tabbata gaskiyar sa ta tabbata amana sa ta tabbata haka da ya kawo hadisi daga wannan malamin nasa malamin kuma ya kore mun yadda korewar da kai ya ta koru amma wannan ba zai soki dalibin ba dan akwai yuwar kamanta akwai yuwar ya zama ya manta tunda akwai yuwar ya zama ya manta to bai kamata korewarsa ba koda ko yayi ta da kausar abin nan ta zama na ta zama suka ga dalibin an gane shine lakin bi far'in far'in din shine dalibin shine reshen ma qada wannan korewa ba za ta soke shi ba an gane abin da yake cewa wasu suna ganin ma ba dalilin da zai sa aki karba ya kore din wani ba zai matukar dai an yadda mutumin nan adali ne kuma yana kiyaye abin da ya ji akwai yuwar ya kasance shi wannan malamin ya manta akwai yuwar ya manta tunda akwai yuwar ya manta kaga bai kamata a ƙaryata ko a kore abin da shi wancan adalin da bai manta ba akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari hadisin Amr ibn Dinar daga Abi Ma'bad daga Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه وديك تشوا ما كنا نعرف قضاء رسول الله انقضاء رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير با ما غاني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة صلى سي تهنير كبرة وتلوك تشين ذا مجي كبر بري نا مامو suna kabar barin bayan sallah to lokacin muke fahimtar ashe an abin nan an gama sallah to wannan an tambaye shi Abu Ma'bad shi malamin Amr ibn Dinar sai ya ce wa Amr ibn Dinar lam uhaddithuka bihi ni ban baka wannan hadisin ba ni ban gaya maka ba to wannan kuma bata hana Imam al-Bukhari da Muslim su fitar da hadisin ba duk da ya kore eh sai ka manta ni amma min yadda Amr ibn Dinar malami ne na kwarai malami ne san abin da yake yi kuma yake kiya abin da yake saboda haka mu mun yadda kai ka dai manta ne kawai saboda haka suka kawo shi a cikin sahihaini an gane ko alama cewa ba su yadda da ra'ayin da shi Saudi ya kawo ba na cewa isqatuhu fal asahu isqatuhu su ba su sarar da hadisin ba sun kawo shi an gane aw qala la adhkuruhu wa nahwa dha ko kuma ba ƙarya tashi yayi ba da ya gaya masa sai ya ce gaskiya ba zan iya tunawa ba da aka gaya masa aka ce kai ka faɗi hadisi kaza sai ya ce a gaskiya ba zan iya tunawa ba ko kuma ya faɗi wata kalma da take kama da wannan ko ce kai ban gane hadisin ba ko gaskiya har yanzu ban tuno yaushe muka na baka hadisin ba anan kaga ba ce ƙarya kake ba bai ce ni ban gaya maka ba akwai bambanci na farko ya fito ƙarar ya ce ƙarya kake mu ko ku a ni san ban gaya maka ba na biyu kalmar da ya faɗa ta fi sauki ce a'a ni ba ban gaskiya ban zan iya tunuwa ba la azkuru ba zan iya tunuwa ba ni na gaya maka ba zan iya tunuwa ba ka annasi wato li'annahu nasi kafun nan litta'lil ce wato saboda ya manta sai yake faɗar haka fasahahu an yu'khadha to anan malamai sun inganta a karɓar hadisi bambancin ta farko da ta biyu ta farko ya fito ya ce ni ban faɗa ba na biyu kuma ya ce ba zan tuna ba kun ga akwai bambanci to sai suka ce wannan za a karɓa na biyu za a karɓa tunda akwai yiwuwar ya manta ta yiwuwar ya manta wani abu ya bijiro masa ko wani abu ya same shi ko ya wata rashin lafiya mai tsanani da ta sa ya manta wasu abubuwan da ya yi a baya to wannan zai sa a karɓi wannan ruwaya suna ba da misali da abinda Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito Ibn Majah riwayar Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an Suhayl ibn Abi Salih an Abi Hurairah Rabi'a ibn Abi Abdurrahman malamin Imam Malik ne ya rawaito wani hadisi daga Suhayl ibn Abi Salih shi kuma daga babansa daga Abu Hurairah shi kuma Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa qada bil yamini ma'a shahid Annabi yayi hukunci da rantsuwa tare da shaida mutun ne bai samu shaidu biyu ba ana san in kana dawa ka kashe shaidu biyu sai bai samu shaidu biyu ba sai ka ce to ka zo ka kawo sai ɗaya ya samu sai ce to kai rantsuwa ta zama ita ce a madayin matsayin ɗaya shaidan shine al-yamin ma'a shahid to hadisin an ruwaito shi ta hanyar Rabi'a ibn Abi Abdurrahman daga Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah sai Abdul Aziz ad-Darawardi Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi wanda daga cikin malaman hadisi sai ya hadu da Suhayl wanda shine aka ce ya ji daga babansa sai ya hadu da shi sai ya ce ga hadisin da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman yace ya ji daga wajenka sai ya ce gaskiya ba zan iya tunawa ba amma ka ji shi daga Rabi'a daga wajena har ma ta kasance shi karan kansa kamar da Sulaiman ibn Bilal ta zo ta hanyar Sulaiman ibn Bilal a wajen Sunan Abi Dawud ya ji hadisin daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman sai ya je tambaye Suhayl sai Suhayl ya ce ma a'rifuhu ban san wannan hadisin ba amma kaje ka ce akhbarani Rabi'a an Suhayl kaje ka ruwaita daga Rabi'a can kaje ka ce shi ya ji daga wajena daga baya ma shi da kansa ya dawo yana ruwayar hadisin daga Rabi'a shi da kansa Suhayl din sai ya ce akhbarani Rabi'atu annahu qala anni haddathtuhu Rabi'a ya ce na bashi hadisi daga babana daga abin saboda ba zai iya ƙaryata Rabi'a din ba babban malami ne shi kuma ya dan samu matsala ya yi wata rashin lafiya wadda har ta sa ƙwaƙwalwarsa ta samu taɓuwa daga baya manta wasu abubuwa da yawa saboda haka ba zai yi mamaki ba don ya manta hadisin الخطيب البغدادي يا رب تلتا في أكم ونن يتارى إرم ولنا هديثا لمتن يبارى هديث يمنتا من حدث فنسي جزء من حدث فنسي السيوطي يا تلخيص سا إسا مسسونا تذكرة المؤتسي بمن حدث فنسي يكاو هديثي قوم شاء كهديثي قولا أربعين أتكي إرم ونن لمتن يبارى هديث لقبايا يمنتا ونشيني ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قده أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن سيف سحه أن يؤخذ دوسي مسألة تقبى شيني أخذ الأجرة على التحديث متنية طب ولدي باك حديثي سيات سيكا بياشي sai an biya shi zai ba da hadisin ko littafin sani na hadisi yace ba zai karanta kowa ba sai an aje masa kudin sa to wannan zai soke shi ya zama ba mutumin kirki ba shine yace wa akhizun ajral hadisi yaqdahu jama'atun wa akharuna samahu wa akharuna jawazu liman shughil an kasbihi fa ikhtira hadha wa qubil wa akhizun أجر الحديث يقدح جماعة ديوا دك تكين جماعة واتو ما لمن حديثي سنع سوكم واند زي تشيب بزي بعد حديثي بس أنبياش وآخرون سمه وسوكم ما لفتكين ما لمن سنشي با مطلع سنشي دسوكي آئي كربا وآخرون جوزوا لمن شغل وسوكم اسكتي آئي دن شغل عن كسبه an hana shi fita zuwa neman abincinsa almajirai sun taru sun hana shi fita neman abinci ga iyali ga yaya ba ba shi ya fita ba to su ba shi wani abin da zai rike iyalansa amma yana da sana'arsa to kai sharɗanta musu sai sun biya shi wasu sai suka kawo wannan kauli na tsakiya akwai wanda suka ce ba kyau kawai inda zai bada hadisi ya bada kyauta amma a biya shi ba kyau suka tsananta suka ce saboda in ya ce za a rika biyan shi to ba mamaki ya rika tsatsara hadisan tunda yanzu misali idan juzu gare shi yana da wani juzu ne na hadisi wanda ake ruwaya daga wajensa shi yake da shi sauran malamai ko da suna da shi watakila suna da shi bai nuzul ko su ma a gurinsa suka ji to ya zama na shi ake zo a bashi kudin ya bayar to idan ya kasance duk waɗanda za su zo sun ji duk sun gama ji ba a isa ba sai kirkiro wani abin kuma ya ce ku zo ga wani sabo ba ku ji ba ku biya in ba ku to gudun wai kada ya haka suka ce to kan baya gwada karɓi kuɗi in kuma ya ce zai karɓi kuɗi to zai ƙarya a cikin alkifaya na al-khatib al-baghdadi ruwaito daga shu'ba yana cewa la taktubu anil fuqara fa innahum yakzibun waɗannan talakawan shi ma fa fakiri ne shi ba fakirin da ya cika rubuta sun suna ƙarya yana nufin fuƙara waɗanda suke neman a biya su kafin su ba da hadisi ce to suna ƙarya suna ɗan ƙara abu saboda a samu to wannan matsalar akwai malaman da aka ruwaito sun tsananta kamar irin su Shu'ba ɗin wannan ya tsananta an ruwaito daga Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya duk suna ganin cewa mutumin da yake karɓar kuɗi sannan ya ba da hadisi ka a rubuta hadisinsa an ruwaito kuma da yawa daga cikin malamai na'am akwai da yawa daga cikin malamai waɗanda su ma sun ɗabbaƙa wannan ɗin duk da buƙatarsu sun haƙura sun ƙi karɓar komai a kan hadisin da za su bayar al-Auza'i albajiransa sun taɓa zuwa suka ɗan tattara wasu kuɗaɗe suka ce bari su kai masa domin su ji hadisi a wajensa za a iya ce ko dai ku riƙe kuɗinku in ba ku hadisi ko ku bani kuɗin amma ku tafi zan ba ku komai ba ku bani kuɗin ku tafi ba hadisi ko kuma ku riƙe kuɗinku in ba ku hadisi suka ce ba mu kuɗin ba mu hadisi to kaga shi wannan ɗabbaƙa abin yake sosai al-Auza'i an ruwaito irin wannan daga Hammad ibn Salama shi ma an ruwaito irin wannan daga wajensa. Akwai sanda Yahya ibn Ja'far al-Barmaki al-Wazir ibn al-Wazir ya kirawo Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ya yi hadisai daga wajensa sai ya dauko 100,000 dirham dirami 100,000 sai ya ce gashi sai ya ce bazan karba ba kana so ka bata min suna a gurin malaman hadisi bazan karba ba sai ka sai ki karba cikin al-Jalis as-Salih littafi al-Jalis as-Salih na al-Mu'afa ibn Zakariya ya kawo kissar ita wannan kissar da Harun ar-Rashid lokacin Abdullah ibn Idris wani babban malamin hadisi ne da shi wannan Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i shi Harun ar-Rashid khalifa ne yazo da ɗansa al-Amin wal-Ma'mun yace da waɗannan malaman guda biyu kujiyar da su hadisai kuka jiyar da su hadisai sai ka kudi mai yawa ya ba su sace ba za mu karba ba wala sharbatana ko ruwanka ba za mu sha ba Isa ibn Yunus yake ce da shi ko za ka cika mana wato masallacin nan da zinari to ba za mu karba ba indai akan hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za mu ci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi yake cewa wata rana Hamzatu Zayyad daga cikin makaranta Al-Qur'ani daga cikin wanda yake da riwaya cikin Al-Qira'atu Al-Ashara Al-Mutawatira ya zo wucewa ta wajen su sai ya nemi a bashi ruwa sai Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi sai ya shiga gida sai ya kawo masa ruwa sai yake sai tambaye shi ya ce kai kana cikin wanda suke zuwa majalisin mu kana sauraron karatun Qur'ani ya ce eh ya ce to ba zan sha ruwan ka ba ce kamar ya biya shi kenan ya ce ba zan sha ba akwai wani malami ma da shi ma cikin malaman karni na biyar ana ce da shi Abul Ghana'im sunan shi Muhammad ibn Ali Ad-Dajjaji Al-Baghdadi ya rasu shekara 463 wani da ke cikin siyar alamin nubala mutum ne da Allah subhanahu wata'ala ya bashi hali malami ne sosai yana da ruwayoyi hadisai masu yawa to ya da yana da hali sai Allah ya jarrabe shi sai ya zama bashi da komai ga iyali ga shi kuma ya manyanta ga dukiyar da yake da ita babu ta ƙare ga shi kuma ba da lafiya sauraka ɗalibai suka zo suka same shi kwanci akan wata tabarma wacce duk ta abin nan kaushi mai cin jiki suka matsa mata ya tashi suka ce suna so ya karanta musu waɗannan hadisan suka karanta iya haɗa masu ya daure ya haƙura suka gama sai bayan sun fita sai suka ce kai mutumin nan fa yana cikin buƙata ta halin da yake ciki ga iyalansa ba shi da lafiya ga girma ashe mun zo mun takura masa mu har hada kudade mu aika masa suka dawo duk da ya dawo kirawo wata yarinya daga gidan suka hada kudi suka ce akai masa yarinya ta shiga shi ya dan tsaya don ya tabbatar da cewa an kai masa kudin sai ga shi ya fito ya marikan sa yana kuka yana cewa waɗannan irin mutane ne waɗannan su ku bata min suna a gurin malaman hadisi a ce ina sayar da hadisi na ku zo ku karɓi kuɗinku ya mayar musu da kuɗin suka ce to ai su ba su iya kashe wannan kuɗi ba gara su ba da shi sadaka suka ba da shi sadaka to akwai ire-iren waɗannan wanda sun ɗabbaƙa wannan ɗin su ba su karɓa ba akwai kuma waɗanda su kuma akasi suna ganin cewa tunda buƙata za su iya karɓa kamar Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne shi in baka aje masa ma ba zai baka ba sai ka aje sai ya baka sharadin sa ne akwai wannan ta sa imamun nasa'i har ya soke shi saboda akwai sanda wasu suka zo da baki wanda suka zo daga nesa sun zo wajen sa jin hadisi ya fito ya ce to kowa sai ya aje kaza ya yanka musu kudin da kowa zai aje ce kowace shafi daya za a aje masa dinari daya kowane shafi ɗaya karanta dinari ɗaya kuma kowa sai ya kana shi shikenan suka har hada sai wani bako guda daya yace shi gaskiya bai da komai sai yace da shi kaje ba za a baka ba sai ka samu yace yana dan kokonsa da matafi da dan kokonsa da yake zuwa abinci yake ce ka kokon to wannan ta sa imamun nasa yace tar da kai ya ma watsar da shi amma malami ne gamsasshe yana da ruwayoyi kuma karbabbe ne a gurin malaman hadisi ne Ali ibn Abdul Aziz al-Bagawi yana da wani juz'i wanda shi kadai ya tafarruji da shi suna ce da shi juz'u Talut ibn Abbas in ka zo da man zaka ji wannan juz'u din da gurin sa sai ka biya juz'i shine wani littafi haka da ya kunshi wasu hadisi na wani malami to shi wannan yana rowarsa sosai saboda a lokacin babu wanda yake da sanadin wannan juz'i sai shi saboda kowaye kai sai ka biya da wani yazo shi wannan Talut ibn Abbad ana masa alkunya da Abu Usman al-Sayrak aka yi rashin sa'a shi al-Bagawi bai san alkunyarsa ba da wani yazo da ya fi shi wayo sai ya rika canza sunan Talut din sai ya faɗi alkunya sai ya ce haddathaka Abu Usman al-Sayrafi shi kuma yana ɗauka ba wancan juz'in bane duk ya bashi a kyauta ya bashi shi a kyauta so akwai waɗanda su kuma suna akwai Daraqutni akwai wanda ya zo gurinsa Daraqutni yana cikin waɗanda suna abin nan Daraqutni akwai wanda ya zo wajensa ya ce shi garib ne a bashi hadisi ya ce to zo in maka imla'i sai ya yi masa imla'in wasu hadisai kusan 20 hadisi ne ɗaya amma hanyoyi sun zazo da hanyoyi da ni'mal shay'u ni'mal hadiyatu amam al-haja ni'mal shay'u al-hadiyatu amam al-haja kaga kamar yana nuna masa ka kawo wani abu wato madalla ka bada wani abu in kana da bukata hadisin matanin kenan madalla ka bada wani abu in kana da bukata duk isnadin da ya kawo karshe manzo Allah ya ce ka bada wani abu in kana da bukata karshe ka bada wani abu sai fanci wani abu da ya je dawo ya zo masa da kyaututtuka ya bashi to shikenan sai ya bashi wasu hadisai kusan guda 20 suma su kuma kowanne idza atakum karimu qawmin fa akrimu idza atakum karimu qawmin fa akrimu idan mutum mai karamci ya zo muku mai daraja kuma ku daraja shi saboda sai ta bashi wannan hadisin a cikin sunan an-nisa'i kitabu at-tahara akwai hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im thumma yaghtasilu fi hadisin anas hadisin abu huraira ruwayar ana abin nisa'i ya ruwaito shi daga yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi shi kuma daga yahya ibn atiq da muhammad ibn sirin an abi huraira a ƙarshen hadisin zaku ga ya ce yaqub baya bada wannan hadisi sai aje masa dinari yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi babban malamin hadisi ne kusan asabul kutub sita da suroito hadisansa baya biya baka wannan hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im wannan da kuke karanta kyauta a cikin bulugul maram baya bada shi ta bada dinari sai ka aje dinari sannan zai karanta maka shi a cikin waɗanda suka karbi ujira a wajen abin nan akwai Affan ibn Muslim malamin Imam Ahmad ne malamin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin waɗanda suka karba lil haja saboda haka malamai shi yasa anan ya kawo maka cewa wa akharuna jawwazu liman shughil an kasbihi mutumin da aka dauke masa wato aka hana shi zuwa kasuwa kullun a tafi wajen sa karatu to suna ganin ya kamata in yace sai an biya shi a biya shi saboda in baka biya shi ba to ya zai yi shi ma mutum ne yana da bukata irin ta mutane to shi yasa waɗancan malaman duk da Imam Ahmad ya tsananta amma Affan ibn Muslim yana cikin manyan malamai a wajensa bai soke shi ba duk da cewa yana cikin waɗanda suke karba wanda su kuma akwai wasu wanda su ma suna karba kuma masu cewa ka a karba din sun yabe su sun addala su sun karba hadisan su ba tare da ba tare da abin nan ba, saboda haka karbar ujira, karbar wani abu dan an bada hadisi baya zama suka akan malami ko ya fitar da shi daga haddul adala. Akwai wanda sun karba kuma an ci gaba da abin nan din su, sun yi wasu sun yi kiyasan sa akan akhdhul ujrati fi ta'lim alquran, mutum ya karbi ya karantar da alqurani an tsare shi aka ce shine malamin alqurani, to har ka biyan shi ba zai ji a ce an dauki kai dan kai kana malamin alqurani a makaranta ba, a kawo maka hadisi a ce in ka karbi kudi ka ci haram, ka maka hadisin Ubadah ibn Samit da hadisi ne yana da magana akwai magana akan sa. Akwai lokaci to ramin kina aha
من يتساهل في السماء والأداء كنوم نوك ترك أصله الجداء وقابل الترقين والذي كثر شذوذه أصره حيث أثر من هبزه قال جماعة كبر ومن يعرف عمه ثم أثر يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعالم.
نعم. To sai kuma yazo wanda yake tasahuli bis samaa aw al isma'. As samaa shine lokacin da ake karatu, lokacin da malami yazo yana karatu shi yana wasa, bai tsayawa ya bada hankalinsa, bai da kula sosai lokacin da ake karantar, malami yake karantar da su, ko ake karantawa malami ana sauraron abin da ake karanta masa yana gyara, shi ya zanga shi a zaune amma baya kula. Ko kuma lokacin isma' an zo ana karanta masa, shine malamin ana karanta masa amma maimakon ya bada hankali inda aka yi kuskure ya gyara, sai ya zama shi ma ko yana wasa ko yana gengedi ko wani abu irin wannan, to hukuncin ruwayar wannan mutum da wanda wajen dauka ya zan yayi wasa ko kuma wajen isarwa nan ma ya zan bai kula ba. Man yatasahal fi as-sama'i wal ada ka nawmi nauka tarki asli hirduda, wanda yake wato sakaci lokacin as-sama, lokacin as-sama shine lokacin da kake sauraron karatu kamar zaman ku nan kuna sauraro, shine lokacin sama kai halatu as-sama kake kana hali na sama'i. Wal ada ko kuma shi yake bayarwa kamar yanzu ni nake ba ku, ni ne hali na ada, to sai aka samu akwai sakaci, watakila wani ya ce a wajen ji tayo a samu sakaci, to amma wajen ada ba, shi mai ada da yake shi yake ta magana wani sakaci ko za a samu, ya za ka kana magana ka yi gingadi. To abinda suke nufi a cikin halatul ada, akwai wadda shi ɗalibin kawai karanta yake, malamin kawai sauraro yake, malamin baya buɗe baki magana sai in an yi kuskure gurin karatu ya ce kaza ba daidai aka karanta ba a gyara, amma zaune yake yana ku kuma kuna bi kuna ji, in an gama shi kira dan damar ruwaya ce ana ba ku hadisan ne zan kun ji shi daga wajen malami, to haka shi zama yayi kamar Imam Malik galibin ahwal dinsa wajen bada muwadda zaune yake kawai wani yana karantawa, sai dai in gaji an yi tuntube wajen karatu ya gyara mai karatu, su kuma dalibai suna zaune suna bi, inda suka ji an yi gyara su ma su dau wannan gyara. To a irin wannan akwai yuwar mutum ya gengedi tunda baya komai, sauraro kawai yake shi ma. To in aka samu wanda yake da wannan sakacin ko lokacin da yake dauka ko lokacin da yake bayarwa, ka naumin kamar lokacin da ake bashi yana bacci, au ka tarki aslihi ko kuma a'a shi bai rike abin da ka ba amma dan karfin hali sai ya ce da ka zai bayar, sai aje asalinsa, asali shine littafinsa na asali wanda a ciki hadisansa suke, kowane malami idan ya ji hadisi to akwai shi a rubuce a gurinsa, duk hadisin da za su ji suna rubuta shi a rubuce yake, yayin da suka je suka ɗauki hadisin gurin malami sun rubuta, za su je su karɓi kofi ɗin malamin da suka ji hadisin a gurinsa su sake bi su sake haɗawa su ga cewa inda duk suka yi kuskure su gyara, an gane. To wannan shine asal ɗinsu, to wannan asal din zai kasance yana gurin malami, in ya tashi shi ma karantar da ɗalibansa zai ɗauko wannan asal din ya zauna a gabansu yana karanta musu daga wannan asal din, tunda wannan asal din ya riga ya tabbatar da shi cewa haka yake daga wajen malaminsa, duk wasu kurakure an gyara, an gane. To akwai wanda shi ya haddace abin zai iya zuwa ya bayar da ka wanda ba su da yawa hatta waɗanda ma suka haddace din galibi ba sa yadda su bayar da ka irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Ali ibn al-Madini irin su Abu Zur'a duk da cewa sun haddace amma ba sa yadda in suka zo karantarwa su karantar ba littafin a hannunsu don gudun kada ƙwaƙwalwarsu ta haince su to wani shi haddata shi da mun ga yadda take langa-langa kuma dan karambani da nuna iyawa sai ya zo kawai miƙe ƙafa ya ce shi da ka zai yi to wajen da ka ɗin nan kuma sai ta kwashe-kwashe abubuwa da ba haka suke ba to kaga akwai sakaci to irinsa ka a rubuta ka a karɓi hadisinsa a mayar masa da kayansa Abdullahi ibn Lahi'a wani babban malami ne da ya yawo garuruwa ƙasa-ƙasa ya tara hadisai ya haɗu da malamai da yawa ya zama yana da kayan hadisai da yawa farkon al'amarinsa ya kasance yana fitowa gaban almajiransa da littafinsa yana karanta musu hadisai aka samu wasu daga cikin manyan almajiran suka ji hadisansa tare da littafinsa a hannu kamar irinsu Abdullahi ibn Wahab Abdullahi ibn Muqri Abdullahi ibn Mubarak Mutaiba ibn Sa'id da sauransu sun ji hadisansa daga littafinsa daga baya kuma sai ya kawo wasa cikin al'amarin kawai sai ya rika zuwa da ka ya ce zai bayar to nan kuma sai abubuwa duk suka rikice to tun daga lokacin malamai suka ce in ba ruwayar waɗancan na farko ba waɗanda su sun ji hadisansa kafin ya sa wasa a ciki to duk wanda ya ruwaito hadisi daga baya to ba za a karɓi hadisinsa daga Ibn Lahi'a ba sai in an samu wani wata ruwaya da ta ƙarfafe shi an gane to shine abin da nan yake cewa man yatasahal fis sama'i wal ada kanawmin aw ka tarki aslihi ya aje aslinsa a baya a wato littafinsa ya zo ci da ka zai yi ordo da to ka bayar masa da kayansa ordo wannan alifu al-itlaq ce wa qabil at-talqin akwai at-talqin at-talqin shine a zo a lakkana wa malami a gaya masa abin da zai fada kuma sai ya fada akwai cikin malaman hadisi waɗanda suke da wauta da rashin kula sai a zo masa da hadisai a cikin littafi sai a kawo wasu malamansa sai a ce malam wane ya gaya maka hadisi daga gawane daga wane daga wane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce eh alhalin ba nashi bane Ibn Lahi'a ya fada cikin wannan cikin malamin an kawo masa hadisan da ba nashi ba an jefa a bakinsa an ce wane ya ce malaminka ya baka hadisi daga wane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ko ba nashi bane shine talqin to waɗanda suke a shararai miyagu sukan je su samu malamin da suka san jigari-jigari ne haka sai su je da hadisan ƙarya sai su zauna gabansa sai su ce ga hadisanka za mu karanta maka da haka a yi ba mu approval sai su je sai su ta karanta masa hadisan da ba nashi ba amma daga malamansa shi kuma tun da bai tsaya ya dura ba bai kuma kiyaye duka hadisansa ba sai ya ɗauka cikin hadisansa ne aka kwaso wasu ake karanta masa da ya ba da approval da haka su tashi sai ya ba su approval sai su je suna kawo hadisan daga wajensa to wannan shi ake kira talqini to duk wanda yake karbar irin wannan a zo a ce an ce ma kaza ka yadda an ce maka tare da cewa ba a faɗa maka ba wannan aka gaya maka ba wallazi kasur shuzuzuhu da wanda shi kuma wato ya fi ya zama ware ko bara gurbi cikin abokansa waɗanda suka ji hadisi daga malaminsu su sun ji hadisi ga yadda suka kawo shi kuma in ya tashi sai ya kawo wani abu daban sabanin nasu wannan shine shuzuf ga abinda malaman sauran sa'anninsa suka ji hadisin amma shi ya kawo sabanin nasu to wannan shi ma yana daga cikin wanda ba za a karbi abin nan ba ausahu ko rabkanwarsa ta yi yawa haythu athar duk sanda ya yi ruwaya athar ai haythu rawa duk sanda ya yi ruwaya to zai yi ruwaya tare da kurakurai a cikinta haythu athar min hifzihi wato duk sanda ya ruwaya daga ƙwaƙwalwarsa maimakon ya yi ruwaya daga littafinsa yanzu kamar allazi yaqbalu talqin ya kamata a ce daga littafinsa ne zai rika ɗauko wannan ruwaya shine ba za a shiga masa da wani abu tunda daman wannan littafinsa abin nan ne shi yasa Ibn Lahi'a aka ce littafinsa sahihi ne wanda duk ya ji hadisansa daga littafinsa ana karɓa amma wanda duk ya ji hadisansa daga hifzinsa daga ƙwaƙwalwarsa to anan akwai abubuwan da duk zai kawo wanda ba daidai ba za a karba ba an gane ko qala jama'atun kubar ai kusar kibar wato manyan malamai kamar irin su Imam Ahmad irin su al-humaidi da sauransu suka ce wa man yu'arraf, wannan shine maqulul qawli din, wa man yu'arraf wahmahu thumma asar yuraddu kullu ma rawa wa yuraddu kullu ma rawa. Waɗannan malamai manya irin su Imam Ahmad, irin su al-humaidi, irin su Ibn al-Mubarak suka ce dukkan mutumin da yayi kuskure aka nuna masa kuskurensa thumma asar, sannan sai ya doge ya dage ya kafi kan cewa shi fa bai kuskure ba, a bashi shi haka yake san kayansa, a ban masa kayansa haka, yuraddu kullu ma rawa, duk abin da ya ruwaito a watsa masa kayansa ba ka a karba. Wannan duk sai baka hoton yadda malaman hadisi suka bi wajen tantance abin, ba ne mai sauki ba, da har wani zai zo ya ce ko abola ko waye ko waye, wannan duk shirme ne, wanda duk ya karanta ilimin hadisi ya san abu ne da an bi shi keke da keke, wani abu ma sai kaga cewa kamar sun tsananta. To kuma wannan tsananin tsanani ne a mahallinsa, saboda kai tsanani wajen tace hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau. Saboda idan har aka yi kuskure aka gaya masa kuskurensa thumma asar, sannan ya kafi, yuraddu kullu ma rawa, to duk abin da ya ruwaito a mayar masa da kansa. An gani? saboda ya bayyana cewa ba mutum ne mai tsoron Allah ba, mutum ne mai tsoron Allah ya kamata na an gaya masa ga kuskure ya kamata ya karba, ce ba zai karbi gyara ba, to wannan ba tsoron Allah tare da shi, bai kamata a ci gaba da mu'amala da hadisansa ba. Wa kuyyada, wasu sanya da baibayi a cikin maganar ayar a mayar, wannan wanda suka kada baibayin su ne wasu daga cikin ba'dul mutaakhirin kamar da Iraki yake fada, bi an yubina alimun wa anada, cewa wanda zai masa bayanin ya zama masani ne. To kuma ko na farkon dama ai haka suke nufi, ba kawai wanda bai san abun ba, kawai wanda dan dagaji da zo ce kawai kai ba daidai kake ba, ya zama na masana abin ne, suka zo suka yi masa bayani wa anada, amma kuma ya taurin kai ya kafe. To wannan taurin kai da kafe wasa tana nuna rashin tsoron Allah. To ga wanda kuma ba shi da tsoron Allah, ba shi da adala, ya rasa adala, wanda sharadi ne a cikin karbar abin nan. Saboda haka sai a bayar masa da dukkan hadisansa. Ina ga za mu tsaya anan saboda kurewar lokaci. Insha Allahu a karatunmu na yamma za mu ci gaba abinda muka yi na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi da kuskure Ubangiji ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.